Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙƙoƙin ma'aikata ta ƙasa, Richard Ebule, ya yi manema labarai bayanin dalilin da yasa aka samu takaddama a rubuce, inda yake cewa kuɗaɗen da ƙungiyoyin ƙwadago ke buƙata ya yi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta yi ƙarin wa ƙananan ma'aikata daga matakin albashi na 1-7, amma daga mataki na 8 ƙarshe gwamnati za ta yi ƙarin 10,000 ne kawai. Amma sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ya ce ba haka yarjejeniyar take ba.
Abinda muke so in Najeriya sani shine wage, muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abinda ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000. Yan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abinda muka lura shine gwamnati tana wato abinda muke cewa delay tactics ne. Idan wannan kuɗi tun me aka sa hannu a biya, a sun gagara biya, to kinga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu. Ai da mai hankali ya san ba kungiyar ƙwadago ke biyan kuɗaɗe ba. Abinda ba mu yadda ba shine wannan circular da muka gani ya fito daga Salaries and Wages Commission, shine wai ƙarin nan za a wa ma'aikata to daga mataki 1-6 za a ƙara musu abinda bai kai 8,000 ba ko 6,000. Sai muka ga ya saba yarjejeniya da kuma abinda doka tace.
To sai dai ƙwararre a harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Yusha'u Aliyu, ya ce doka ce ta amince da ƙarin.
To ai dokan ƙasa ne ta aminta cewa a rinƙa yin ƙarin albashin bayan lokaci, saboda haka ba wani matsala bane. Sai dai kawai muna kiran mahukunta da su duba yanayin ƙasar, su kuma duba yanda farashi ke samuwa, ƙasa yake hawa, sama yake sauka, saboda a daina ɗaukan dogon lokaci ana ƙarin albashin wanda shi ke jawo irin wannan hauhawar. Ya kamata a yi tsari ne wanda za a kamar bayan duk shekara ɗaya ɗan abin da za a ƙara ma'aikaci a ƙara mishi a asirce a farkon shekara. Wannan zai taimaka ma'aikacin, zai kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar, zai kuma taimaki farashi a cikin ƙasar.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa, Shehu Run Shewe, ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da karamin tunani, ba 30,000 ba ne magana. In ka karɓi 30,000, ka kashe 10 na shigan moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci, me yake? Abin da ya kamata mu yi, ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada? Akwai 5,000 ya ka ba mutum, in ba hada kai, ya zuwa ni yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000, zai sa 30,000 a kai. Ina amfanin talaka. Talaka yake cutar talaka ba, da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan. Za mu yi musamman jara da zai mana taimako, wanda kowa zai gina arzikin wannan 30,000. In ba haka ba, nan da shekara 2 sai a fara cewa neman 50,000 kuma.
Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar.
Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To ƙarin albashin nan ko a yau da na je kasuwa, tun kuɗin bai shiga ba, kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai, akwai kari a tax, akwai kari a VAT. To ya za mu karasa? Za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan? Ba mu samu kuɗin ba, daga jin labari kawai kaya sun tashi.
Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.